Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo a mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 haka kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri ne muka sake shigowa domin jan ragamar shirin namu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji maimaitin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahmed. Amma kafin nan za mu kawo muku rahoto kan wani hari da aka kai a garin Miyango jihar Plateau da ya yi sanadiyar asarar rayuka. Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labaran duniyar. Akalla bakin haure 21 daga Libya ne suka bata kuma ake fargaban ruwa ya cinye su a yayin da suke kokarin yin balaguro mai tsananin hatsari na tsallaka tekun Bahar Rum zuwa ƙasar Italiya a makon da ya gabata. Hukumar kula da kauran mutane ta Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Talata cewa waɗanda suka bace suna cikin wasu bakin haure masu yawa da suka tashi daga Libya a cikin kwale-kwalen na katako da na roba waɗanda aka ceto wasunsu a tekun. Waɗanda suka tsira sun ce wani abu ne ya firgita mutane a cikin ɗayan kwale-kwalen, har wasu suka faɗa cikin teku, amma kuma babu wani takamaimin bayanin yadda abin ya faru. Jami'an tsaron gabar tekun Libya sun dawo da wasu a Libya, yayin da wani jirgin ruwan 'yan kasuwa na ƙasar Cyprus ya kwashe saura kuma suka isa a birnin Pozzallo na ƙasar Italiya mai tashar jiragen ruwa a jiya Talata. Adadin bakin haure da suke kokarin zuwa nahiyar Turai daga Libya ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta da bara a daidai wannan lokacin, saboda wata yarjejeniya da ƙasashen Libya da Italiya suka kulla ta mayar da irin waɗannan bakin haure zuwa ƙasashensu da zarar an kama su a kan teku. Jami'an hukumar kula da ayyukan ƙauren mutane ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce mutane 421 sun mutu a yayin da suke kokarin tsallakawa zuwa Italiya a cikin wannan shekarar, idan aka kwatanta da mutane 521 da suka mutu a daidai wannan lokacin a shekarar 2017. Amma kuma sun ce sama da mutane 100 sun mutu a cikin irin wannan balaguro mai hatsari zuwa ƙasar Spain a ɓangaren yammacin tekun na Bahar Rum. Dukiyar shugaban Amurka Donald Trump ta ragu da dala miliyan 400 a bara, ta komo dala biliyan 3 da miliyan 100, lamarin da ya sa mutane 222 suka shige a gabansa a cikin jerin attajirai na duniya da suke da dukiyar da ta kai akalla dala biliyan, kamar yadda mujallar Forbes take aunawa a kowace shekara. Jerin na baya-bayan nan ya fito ne a jiya Talata. Trump ya fado daga matsayinsa na mutum na 544 da ya fi yawan dukiya a duniya a shekarar 2017, ya komo na mutum 766 a wannan shekarar 2018. Wannan ita ce shekara ta biyu a jere da dukiyar Trump take raguwa. Sauka ƙasa da Trump ya yi a cikin jerin mutanen da suka fi arziki a duniya tana zuwa ne a daidai lokacin da karon farko aka samu ƙarin mutane har 35 wanda suka shiga cikin jerin masu dukiyar biliyan na mujallar Forbes. Mai kamfanin kasuwanci ta yanar gizo na Amazon Jeff Bezos shi ne mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya, kuma dukiyarsa ta kai dala biliyan 112, wato ƙaruwan dala biliyan 39 da miliyan 200 a kan abin da ya mallaka a shekarar da ta gabata. Mutane na biyu da suke biye da shi su ne Bill Gates mai kamfanin Microsoft wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 90, sai kuma mai zuba jarin nan Warren Buffett wanda ke da dala biliyan 80. Mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar Turai kuma shi ne mutum na hudu a cikin jerin mutane masu kuɗi a duniya, shi ne kuma mai kamfanin sayar da kayan alatu na LVMH Bernard Arnault wanda dukiyarsa ta kai dala biliyan 72. Amurka ta fi kowace ƙasa yawan attajirai masu biliyoyin daloli a duniya, waɗanda yawansu ya kai 585, sai kuma ƙasar China ita ke bi mata. Jihar California ta Amurka kaɗai tana da attajirai masu biliyoyin dala har mutane 144, kuma jihar kaɗai ta fi kowace ƙasa a duniya yawan attajirai bakin Amurka da China. Ita kuwa ƙasar Jamus ta fi kowace ƙasa a nahiyar Turai yawan attajirai masu aƙalla biliyan, waɗanda yawansu ya kai 123. India kuma tana da attajirai da yawansu ya kai 119, sai kuma ƙasar Rasha ke bin mata da attajirai 102. Ƙasar Hungary da Zimbabwe su ne suka shiga cikin jerin ƙasashe masu attajirai da ke da biliyan a karin farko, kuma dukkaninsu na da mutum guda. Mutane 10 na Saudi Arabia da sunayensu ke yawan bayyana a cikin jerin attajirai guda 100 na farko da suke da arziki a duniya, ciki har da babban ɗan kasuwan nan mai ƙere-ƙere Yarima Al-Walid bin Talal. An fidda sunayensu a ciki na wannan shekaran sakamakon rashin tabbas akan abin da suka mallaka yanzu.
Baba ya kafo makere ya karanto labaran duniya. Toma da labarin mu bude taskar hotonnin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda kabilar Irigwe da Fulani a ƙaramar hukumar Basa suka wayi gari da tsintar gawarwaki da suke zargin junansu da kashe mutane uku, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Lamarin ya auku ne a yankin da ake kira Rafin Bauna, inda 'yan kabilar Irigwe ke aikin haƙar kuza yayin da Fulani ke gudanar da kiwo a yankin. Mataimakin shugaban kungiyar raya al'ummar Irigwe, Basarake Awaiza Doro, ya shaida mun yadda lamarin ya auku a bangaren su.
Abin da ya faru shine jiya su wayannan yaran mu guda biyu sun fito daga nan gurin aiki kusa da wajen Doro inda suke aikin kuza. A nan ne aka attackin ni yaran su uku. Aka harbe su guda daya nashi akwai dan sauki, to guda biyun an rushin nasu zuwa asibiti amma dukansu su biyun sai rasu. Mun yi shayin wannan maganan, mutanen nan tunda an san inda suke, don me ita gwamnati ba za ta dauki mataki akan wayannan abubuwan ba? Abin da yake kawo mana damuwa ke ba za mu yi kwana biyu kwana uku ba tare da an kashe ɗanmu ɗaya ko biyu ko uku ba.
Shugaban kungiyar mu yace Allah reshin ƙaramar hukumar Basa Umar Dakare shi ma ya shaida min halin da suka wayi gari.
Jiya da yamma kawai na ji cewa jami'an tsaro sun sama mai wajen Rafin Bauna, wajen Rafin Bauna, wajen tafiyoyin nan suna tare da Mayungo Irigwe kenan, suna ta harbe-harbe. To a nan ne kafe aka kashe mana yara guda uku, an kashe mana saniya 31 su yi muse, an yanka guda 8 ana nema wajen dari ba gani ba. Amma abinda nake roƙon gwamnatin jihar Filato da na ƙaramar hukumar Basa, a je a kama Fulani nan da Irigwe a haɗa su waje ɗaya, a dankule su, a ja masu kunne, a haɗa su zama kaman alewa fari da ja, su zauna lafiya. In ba sulhu aka yi ba, duk wannan abun da aka yi shirme ne kawai. A haɗa su mana a ce Fulani su shiga cikin Irigwe su koma da shanunsu a can, Irigwe ma su zo su dinga masu gini yadda suke suna gonakinsu a cikin guraren gidajen Fulani, shi ne za a zauna lafiya. Amma an keɓe wa'incan a gefe, wannan a gefe, shi yasa ana faɗa a yi. Muna son a haɗa ni kama Umaru Dakare, ina son a haɗa Mayungo da Fulaninsu su je su zauna guri gida ɗaya, rami ɗaya, hanya ɗaya, shi ne kawai zai kawo zaman lafiya. Amma a ɗaya kwace ku bari gobe kuma wa'insu su je su yi.
To sai dai da na tuntuɓi jami'an wanzar da zaman lafiya a jihar Filato, kakakin rundunar Manjo Adam Umar ya ce har lokacin da nake magana da shi ba su samu cikakken bayani yadda lamarin ya auku ba, saboda matsalar rashin kyan layin waya. Lamarin da ya auku ne ƙasa da awoyi 72 da ake sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai kawo ziyara a jihar Filato don ƙaddamar da wani shiri na musamman da zai tabbatar da zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Haka yake, to bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifan da ke bisa inji.
Mu zauna lafiya, al'umma ta ƙasa ta fa babu kyautun da an yi a baya ko mun gani
lallai
ku dai da bakin cikin juna Allah ke magani
lallai
ku bacin yanzu ga zo ku taru mu zauna lafiya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi da cigaban Najeriya
masallaci ka je joji ya fito duka kun tsaya sai ku je an tashi kallau yau lafiya
lallai
mutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama lawa lafiya shi ne cigaban Najeriya
mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu
babu ko shakka yanzu kuma ga Ibrahim Alfahme da maimaitin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da kansa ya karbo Abubakar Muhammad Inuwa kamar yadda ya alkawari har ya koma gida daga hannun hukumar DSS. Shi Abubakar din nan shine babban dan marigayi Muhammad Inuwa mai kaji gayawa wanda jami'an hukumar ta DSS suka bindige har ya mutu bisa kuskure. Daga bisani sun rike shi Abubakar suna zargin cewar wai yana da alaka da kungiyar Boko Haram. Muhammadu Inuwa mai kaji gayawa ya mutu ya bar ƴaƴa masu yawan gaske, wasunsu kanana. Dukan iyalan nasa sun dogara akan abin da yake fita ya samo musu a kulli yaumin domin cin su da shan su da kuma suturar su. Yanzu da babu shi sun zarmo marayu baki ɗayan su. Bari ma mu ji yadda matar marigayin da shi kansa Abubakar din suka bayyana halin da suke ciki.
Taimakon da nake so dan Allah dan Annabi a duba abin nan. Ai mana adalci. Sarkin Kano muna neman taimako da makai mai adalci ne. Dan Allah dan Annabi a dada taimaka mana. Ina da kananu ga su da Allah muka
duba. Ɗayan shi marigayin.
Wallahi duka ɗayan sa ne su 13 ga su nan a gabana. Allah ne mai cin da kowa sai shi ashi da muka dogara kuma kullun za a fita a lalubo to kuma kwana ya kare Allah ya kaddaro sai an yi haka amma ina neman taimako sarkin Kano da gwamna ai mana adalci a duba mana dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi a taimaka mana ina da kananu ga su nan baka da cinye ba da nagobe
mu dai fatan mu dai manya iya a darkan su shiga magana amana adalci tunda dai gabaki ɗaya duk musulmi ne kuma da man duk mai rai canza shi amma ya mutu ba ta hanyar da ake wannan ba ya mutu ta hanyar wani wata hanya wadda bai kamata ba bai ji ba bai gani ba ta wannan hanya ya mutu mu dai abinda muke fata mu hukunta dan Allah amana adalci shine kawai mu fatan mu da su.
To kamar yadda muka alƙawari za mu ji ta bakin dagacin gayawa wanda ya magana a madadin kansa da kuma hakimin Ungogo kan abubuwan da suke son ganin ya faru na game da taimakawa waɗannan mutane waɗanda aka mayar marayu ba tare da haƙƙi ko kuma laifinsu ba.
Cikakken sunana Alhaji Muktar Sale.
Na'am, to gashi wannan al'amari da ya faru tun kwanaki ya zuwa yanzu tun farkon abin ka zama kusan uba a cikin abin ka shiga domin dai ganin cewar waɗannan mutane an samu daidaito da maslaha da kuma wato wani yanayi su kansu da za su dan ji wani sanyi a ransu. Ya zuwa yanzu za mu so mu ji menene yake faruwa.
Abubuwan da duk muke na baya na kokarin da muka yi mun yi riga mun yi karamar hukuma da kuma mai girma hakimi bangaren sarautar Kano. Wannan mun yi bakin iya kokarin da za mu ci gaba da yi mun yi na kawo musu ɗauki da shauran duk abubuwan da ya gudana. Domin yin wannan nema isa gwamna ya shigo cikin al'amurkan saboda shigar masarauta da kan cewar lallai ne wannan ya kamata a tausaya musu kuma a duba haƙƙin nan nasu kuma a duba abubuwan nan a kalle da idan rahama kuma da idan musulunci.
A wancan lokaci mai girma gwamna ya aika wasu wakilai sun zo gidan nasu wanda a lokacin an ce a cikin tawagar da suka je har abin nan har da kai a ciki misali me ya faru a wannan rana?
Ya aiko tawaga ta akwai dan majalisa da shauran dai su wanda dai suka wakilce gwamna da shauran su dai kuma ni ma ina daga cikin wannan tawaga da kuma mai girma hakimin Ungugu Alhaji Abdulkadir Ahmed Chedi wanda shi kuma ina bangaren masarauta tare da ni da shi tunda duk da ka gamu muna bangaren masarauta wanda muka zo gidan su dan da ka zo ka jajanta musu kuma aka dauki wani abun alheri ake musu kuma aka je aka dauko gaya nan aka zo aka jana'idarta da abubuwan da duk gwamnati ta kai ta dauki nauyin wannan dauriniyar da abubuwan da aka yi har da abincin da za a ci ma gwamnati duk ta dauka wannan wanda duk an riga an bayar an yi wannan da karamar hukuma tare da karamar hukuma gaba daya yin wannan ya sa aka zo aka dauko gawarsa aka zo aka jana'idarsa kuma suke alkawarin taimaka musu da shauran sannan kuma aka kuma komawa don taho da wannan yaro aka je muka je gidan da aka je gidan gwamnati tare da ni da hakimi da shi yan jansu tare da kantoma da shi shugaban mazaba dan talata kenan na talata karo duk wannan haka muka dungumin tafi gaban gwamnati shi ma muka je aka bayani a wannan yaro kuma muka taho tare da shi wanda suke alkawarin yan Allah ya yarda kuma za su taimaka musu.
Na'am. Kusantun lokacin faruwar wannan al'amari ana gani kamar wani abu ne mai kama da watakila kamar kuskure a iya cewa ya faru ko kuma dai wani abu makamancin haka. A lokacin da kuka je wato ainihin shi gurin mai girma gwamna kamar yadda ya alkawarta batun wancan yaro za a sako shi kuma an sako shi. A lokacin wannan jawabi shi mai girma gwamna ya muku?
Gaskiya abubuwan da duk aka yi kan kuskure ne. Kuma ka san duk abubuwan da za su yi na manya akwai dai faɗa da za a yi saboda ko da kana kan hanya dai yaro ana aka ce ba a nuna masa cewar wannan sai a yi masa gargadi don kada ya shiga cikin wasu bata gari ko kuma wasu mutane wanda za su kai shi su baro shi. Wannan jan kunne amma wannan jan kunne na girma ne wanda yake ya su tauki dama aka ce an yi haka to a yi da kuma fatan zaman lafiya.
Na'am. Yanzu ya zuwa yanzu lokacin da kamar me yadda mai girma gwamna ya ambata cewar bayan dawowa zai fito da wannan yaro kuma alhamdulillahi gashi yayi. Ya zuwa yanzu su mai girma gwamna yayi bayanin cewar waɗannan iyalai menene makomansu?
A yanzu dai har yanzu shi muke jira mu ji abin da gwamna zai ce domin amana alƙawarin za a kyautata musu a wannan lokaci to shirye har yanzu muke jin wani irin abubuwa ne wanda ya kamata a yi musu don taimaka musu to shi ne har yanzu dai muke bibiya a kai har yanzu tunda dai ba a cin wa matsayar abin da za a yi musu ba.
Na'am. A lokacin ya ce za a taimaka musu ya yi bayani sosai da me za a taimaka musu?
Ya yi bayanin da ya bai faɗi cewar ga da abin da za a taimaka ba amma dai bayanin da gwamnati za ta yi bakin kokarinta na taimakon da za ta yi musu don tausaya musu.
Kusan a iya cewa ranka ya daɗe tun farkon wannan abu kana ciki wanda kake ta bibiya wajen ganin cewar an samu wata matsaya gamsashiya kamar menene yasa tun farko kai kanka ka shiga cikin abin kake gani kake ta bibiyar abin?
Eh saboda abin da yasa shi wannan da Allah wa'adin nan nasu ya hadu gaskiya mutumin kirki ne kuma shekara da shekaru da ƴaƴansa da shauransu muna zaune da su lafiya kuma da mu taɓa jin wani abu nasa na fatan shi ko wani abu ba wannan yasa shi yasa na tsandama ciki na shiga dan cikin makamu da kan ajin su.
Daga ƙarshe yanzu menene fatanka dangane da haka?
Ni yanzu fata na da nake yi ina so wannan iyalai na wannan bayan Allah da Allah ya warasuwa ni abin da nake so da kuma abin da aka yi kamar alƙawarin da gwamnati wanda kyautata musu don nan da yake zai yi ina so gwamna ya cika alkawarin nan domin a rage musu radadin da yake damun su kuma yaran nan da aka bari din nan yau nan nasa mata ne nan ya suna gidan nazan su amma akwai ƙananan yara wanda kai kanka sai ka tausaya musu domin wallahi ba za su iya ci da kansu ba sa iya ci da kansu sai dai taimako da za a yi musu yasa nake so a kawo musu dauki kuma a taimaka musu yawwa shi ne abin da nake ni roƙon gwamnatin jaha ta yi ta duba irin nan ta duba abin nan da idan rama don taimaka wa waɗannan marayu da Allah ya kawo wannan ka'idar mahaifinsu da yake ta riga ya zo ka'idarsa ta zo ba yanda kuma za a yi wannan kuma abu ba ya zama makaddari dole ba zai wuce wannan lokaci ba.
A wancan lokaci ranka daɗe ɗan majalisar jiha kamar yadda kace shine ake aka sa a gaba ake ta bibiyar abin, ya zuwa yanzu ya ɗan yi muku tsokacin wani abu da ake ciki daga gwamnati?
Bai mana ba, amma muna kokarin yadda za mu sake bibiyar sa don mu ji menene makomar wannan al'amurka.
Na'am.
Yau shi ne.
Na'am.
To duniya mu bi ta asese, to duniya mu bi ta asannu. Duniya kasan matalauta, to duniya akwai ma'azanta. Duniya kasan ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Amma duniya akwai ma'azanta, to duniya akwai matalauta. Duniya mu binta a sannu.
Ashirinmu na gaba za mu nemi jin ta bakin ɗan majalisar da ke wakiltar yankin da ya haɗa da Gayawa, saboda yana daga cikin waɗanda gwamna Ganduje ya tura suka wakilce shi wajen jaje ga iyalan marigayi Muhammad Inuwa. Mu ji koya aka kwana kan alƙawarin da gwamnan ya yi na taimakawa waɗannan iyalai da suka zamo marayu. A huta lafiya.
Wa gaishe ka sai kuma sharhin jaridin ƙasar Kamaru ga Muhammad Awal Garba.
Za mu fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Independent. An tarwato mana cewar kwaskwarimin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi wa gwamnatinsa. Jaridan tambaya ta yi ko me ya sa ya tumɓuke na hannun damansa daga mukamansu na ministocin ƙasar, kuma har ya miƙa su zuwa ga hukumar ƙwato haƙƙin kuɗaɗen gwamnatin ƙasar CONAC daga hannun ɓarayin gwamnati. Sai kuma jaridan Du Sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ana tarbata mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Turawa suna kokarin gina waɗansu manyan hanyoyi tsakanin Mura da Dibanga zuwa birnin Kusiri. Bayan hanyoyin sun kwashe sama da shekaru 20 suna lalace, turbar dai ita ce ƙwaya ɗaya tilo wanda ta haɗa jihar Arewa mai nisa da ƙasar jamhuriyar Chadi. Jaridan Reference kuma ita ma ta ayyana mana cewar komai ya sa Paul Atanga Nji ya karɓi matsayin da shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya bashi na ministan cikin gidan ƙasar. Bayan yana cikin asalin 'yan ɓangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru wanda suke takaddama da shugaba Biya, jaridan The Media kuma ta ce shugaba Biya ya yi wa masu neman dare ƙasar jamhuriyar Kamaru gida biyu ƙofar rago, an da yanzu haka ya miƙa wa 'yan ɓangaren nasu manyan gurabe guda 6 domin yana neman ya sasanta rikicin da yake tsakaninsa da 'yan wancan ɓangaren. Sai kuma jaridan The Sun an da ita ma cewa ta yi koya aka yi ɗan majalisar dokokin ƙasar jamhuriyar Kamaru na ɓangaren 'yan adawan ƙasar a jam'iyyar SDF ta Nijon Furundi. OC Joshua ya karɓi ragaman gudanar da jam'iyyar daga hannun Nijon Furundi kuma shi ne ya zama ɗan takara ƙwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba Biya a zaɓen da za a gudanar a shekara 2018 ɗin nan. Jaridan Leju ita ma ta tsegunta mana cewar a birnin Bamenda waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun cillawa gidan tsohon jagoran adawan ƙasar wuta Nijon Furundi. An yanzu haka gwamnatin ƙasar take ƙoƙarin nemo waɗanda suka yi wannan aika-aika. Jaridan Kamunu Info ita kuma ta hango mana cewar farkon makekin jirgin ruwa na ƙasashen Turawa ya fara isowa babban sabon tashin jirgin ruwa na birnin Kirbi, amma Director General na sabon tashin jirgin ruwan Patrice Malon yana buƙatar gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta inganta gina hanyar Kirbi zuwa Duwala da kuma birnin Yaounde domin sauƙaƙawa 'yan kasuwa fitar da kayayyakinsu daga tashin jirgin ruwan. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Le Message, anda ita kuma ta ce babban labarinta yana nuni da cewar a tashan jirgin ruwan birnin Duwala a ma'ajin gwamnatin ƙasar miliyan 186 ne na SEPA suka yi batan dabo wanda har yanzu ba a san anda suka shiga ba. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 2:25 na asuba, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Yaran da shugaba Muhammadu Buhari zai kaja a Tsakayobe, Allah ya sa ta haifar da ta mai ido. Allah ya sa ziyaran da shugaba Muhammadu Buhari zai kaja a Tsakayobe, Ubangiji Rabbana Allah ya sa ya amfani waɗanda zai biyarta. Muna addu'a Allah ya sa a gano waɗannan 'yan mata. Batu da ake na cewa shugaba Buhari tun da aka kama 'yan matan nan bai zo biyara ba, to amma lokaci ɗaya a dare ɗaya ya nuna cewa zai kawo jihar Yobe ziyara, kuma ta tabbata tabbas. Don haka Allah ya sa wannan ziyara ya amfani waɗanda aka saci iyalansu. Muna addu'a Ubangiji Allah ka zaunar mana da yankin mu na Arewa maso gabashin Najeriya lafiya. Allah ka ba mu zaman lafiya. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitina. Waɗannan 'yan mata Rabbana ya Allah, Allah ya sa a gano da su cikin kwanciyar hankali da lumana. Nagode. Sunana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da kamar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya. Hakika ziyarar da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya kawo a jihar Taraba a jiya, kuma ya zo lafiya ya kuma koma gida lafiya. Muna fatan wannan ziyara za ta kawo maslaha da fahimtar juna dangane da waɗanda suke da matsaloli na rashin jituwa tsakanin matsagulanci ko na makiyaya da manoma. Da fatan za a samu zaman lafiya dangane da wannan ziyara da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo. Na gode. Mai magana Aminu Mishai na garin Garbace da kamar kuma ta Balija ta kafa tare da Najeriya. Mai tsanjima.
Assalamu alaikum. Mai magana Babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman manoma da makiyaya game da 'yan siyasa marasa gishin ƙasa, a duk lokacin da aka samu rudani da hayaniya ya kamata mu zamanto masu haƙuri da yafewa. Duk abinda wani ya yi maka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi haƙuri. In har ka gaza haƙurin to karama daidai da abinda aka yi maka. Akhir tambaya nan ita ce shin za ka iya? In har garin Ramakofa ka aikata fiye da abinda aka yi maka to tabbas ka yi zalunci. Don haka ka iya fuskantar masifar da ta fi muni. Ai dama masu hikima sun ce duk wanda ya ce bari ya huce haushi to tabbas zai ƙara haushi. To ina amfanin baɗi barai. Babba Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Shugaba Amurka Donald Trump ya ce a shirye Amurka take ta ɗauki mataki ko na aware ko a waraye dangane da ƙoƙari da Koriya ta Arewa ke yi na ƙera makamai masu linzami da za a iya ɗana su da ƙundojin nukiliya, amma kuma ya ce yana fata matakin zai zamo wanda ya dace. Kalaman shugaban ya biyo bayan sanarwar da Koriya ta Kudu ta fitar a jiya Talata ne cewa Koriya ta Arewa ta nuna cewa a shirye take ta fara tattaunawa da Amurka akan dakatar da shirin makaman nukiliyarta. Kalaman na Trump na baya-bayan nan akan Koriya ta Arewa sun sha bamban da irin barazanar da ya yi da a baya cewa Pyongyang za ta huskanci wuta da fushi idan ta ci gaba da kira makaman kare dangi.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta da rago na Ladan Ibrahim Aiwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen da muke kawo muku da ma ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma musamman wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma ku yi muhawara a shafinanku na Facebook da Twitter. Za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana saƙonni da ku suka haɗa da lambobin wayarmu ma a shafinmu na intanet ɗin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Salaman Abu da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyanmu na yau Mr. Jona Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.